الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى تكين كما سيأكار هذا مؤديني وأن يمتينا ينم لا هدي عشان نبي قوات المحرم شكرا تدبو إياد عليه الدارب إلا الشريع wanda ya je da 28 ga watan Julai 2024 miladiya wannan majalisi namu da muke karatu cikin littafin muqaddima ta malam Birsala muqaddima da malam yake bita domin ya bayani kan aqidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa wata sati biyu baya mun tike magana akan fashin baje a fadin malam wa annal mu'mina yuftanu fi quburihim wa yus'alu ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله ذا متاشي إنديك تشوى وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك من علم ربي عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربهم وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم malam bayan ya gama magana akan wato abinda za a yi tambayi mu'minai a cikin kabari malaiku za su tambaye su man rabbuka man nabiyuka ma dinuka da tambayoyi suke da alaka da wadannan shine ya kafa hujja da yuthabbitullahu alladhina amanu yani Allah ta'ala zai tabbatar da daga wadanda suka yi imani bil qawli thabit da magana matabbaciya magana a karfa muka ce alqaul thabit ana shine kalmatu tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah da muke fada to indai mutun ya gaggata mu ubangiji an aka tambaye shi a kabari to zai iya bada wannan amsa shine alqaul thabit Allah ta'ala ke fada a wannan aya shine alkalmatu tauhid kalmatu tauhid daga cikin abin da yake lazumta ta shine wato a zama an tsareta ma manzo Allah biyayya shi kadai duk wanda yace la ilaha illallah amma yana jin cewa zai yi ma wani biyayya ba manzo Allah ba ko kuma wani mutum zai iya fadan magana yayi gogayya da maganar manzo Allah ta kaga yanzu la ilaha illallah sa akwai tasgaro a cikin ta sai aka wanda la ilaha illallah ba ta cika ba wata kila kuma an tambaye shi aka bari ba zai yi amsawa ba daga cikin kuma lawazin din ta shine mutum dole sai ya karbi addinin musulunta madan addini yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan mutum ba zai ce kawai yaya da zai bauta ma Allah ba kuma amma ce zai bauta ma Allah a mahanga ko wani addini da ba addinin musulunci ba to yanzu alqaulu thabit ne cika ba alqaulu thabit ya riga ya sara ya kari daga cikin wato alqaulu thabit shine wato duk wani abin da Allah yake so yayin da shi to shi zai wanda nan sune idan suka kama suka cika a samu kamala to shine anan ne zai sami alqaulu thabit Allah ta'ala ya musa alqawli يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ما لا يتي وأن على العباد حفظة كما واتو باي سنة دوسو ما سكيا يمسو أي كنسو شيني حفظة ما سكيا يسو يكتبون أعمالهم سنة كيا يمسو أي كتا أي كتنسو ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وما إلم واتو أبن باي كيتكي babu abin da ke sance ma ubangiji babu abin da ke kubuce ma ubangiji karka ji an ce saboda malaiku suna rubutawa kai zamanin ai kamar sauran shugabannin na duniya idan ma za a iya mishi maguri za a iya mishi kaza za a iya mishi kaza shi ya malaiku sani ma shi ya malaiku sani babu abin da ke kubuce ma ubangiji na ilimin haka wa anna malakal maut kuma malaikan mutuwa yaqbidul arwaha zai shine dai wato karbi rayukan bayi bi idnin rabbihi da idnin ubangijin sa ba dai ba wai a karan kansa ba a ubangiji shine ba shi izini sai ya je ya karba wa anna khairul quruni kuma daga cikin mafi bitan alqarnai tsare ku da ubangiji ya wato sa su a ban kasa alqarnul ladina la ra'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine tsare ku da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi suka imani da shi babu wani tsare ko wani generation da za a taba samu ba yi ba a can baya ko ba za a yi baya a yanzu ba can baya ba a yi taba yin irin sabon manzon Allah ba kuma anan gaba ba za a sake wani tsare ko irin sabon manzon Allah ba su haka ubangiji ya zabe su inda ubangiji ya zabe manzon Allah to haka su ma za su yi aka musu zabi yayi manzon Allah saboda zama su za su zama sun abokance shi su za su zama sun taimake shi wajen isar da sabon addinin sa thumma alladhina yalahum sai wanda suka bi musu tun mallabi na yallon sai waɗanda suke bi musu a shiga ga zakarun da ire-ire waɗannan mutane sai shi wato alasan barka sai dai mu daga shi musu da albarka ba mu daga zage su ba a nan malam da ya ce wa anna ala al-ibadi hafazatan yaktubuna a'malahum a dan kaga ya faɗi wani bangare daga cikin ayyuka na mala'iku cewa mala'iku daga cikin aikin wa daga cikin su akwai wanda ubangiji ya rataya a wuyansu su sako da lamarin ubangiji da umarnin ubangiji su rubuta ayyukan bayi baki daya nan da malam yace a ala al-ibadi sai fa al-ibadi bai ce ya adam kadai ba dan ka fahimci cewa har aljannu suna cikin muna cikin wannan jarbawa aljannu su ma ba za su tsaya saboda su ma halittu ne masu bacewa masu kaza masu kaza halittu ne na wuta ba su ma wai mala'iku ba su shiga ba su dinga rubuta musu aikace-aikacen su ba a suna nan mala'iku su ma damfara da su ba su isa su rabu da wannan mala'ikun ba kuma suna rubuta musu sai wani ce wa anna ala al-ibadi karka dan bada wani adam kadai ba wai dan adam ne kadai wato mala'ika kin dan fara da shi ba a su kansu aljanu mala'iku suna dan fara da su suna rubuta musu aikin su mutumin kirki ne ko mutumin banza ne sai a rubuta aikin kirki yayi ko aikin banza yayi sai a rubuta mace ne ko namiji to sai a rubuta tare da kuma mala'ika ce wala yasbu shay'un min zalika an ilmi rabbihim ko babu wani abun da yake kubuce mu ubangiji na irin na wato abun da ya sani game da bayin sa kawai da ubangiji ya yi hakari saboda cikan adalcin sa da wato hikimar sa mai girma da kuma cikakken ikon sa da malakutun sa kaga anan ashe wato al-hafazatul kataba sai da cikin mala'iku ne lafazin mala'ika jami'i na wato malak mun kaga mala'ika muke cewa mala'ika daya mala'iku sai mu ce jami'i amma su mala'ika da rafi jami'i shine jami'i al-malak shine wato mufradin guda daya wasu daga cikin malaman lugha kamar al-layl da al-kisai suka tafi zuwa ga cewa al-malak an asali a yaren larabci an wato bantaro shi daga lafazin alaka ya aliku aluka alaka ya aliku aluka ma'alak ma'anarsa shine wato ar-risala sabu saboda mala'iku ubangiji yana kowa yana bashi irin sakon sa wani sakon sa shine je ya daga kai sakon wahayi kamar malaika jibril wani sakon sa shine je ya karbar rayukan bayi kamar malakul maut wani sakon sa ma kawai shine ita ima Allah ta'ala tasbihi ita ima Allah ta'ala ibada ita yaban sa wani sakon sa shine kawai je ya daga kara kai na aban kasa sayyahuna sayyahuna shine masu kara kai na aban kasa suna ganin ina ne ake zikirin ubangiji saboda sirin sun ga wato mumune sheda Abu Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad ibn al-Athir a cikin An-Nihaya fi Gharib al-Hadith yace da muke cewa al-malak asalin sa shine mal'ak haka ya kamata ya zama a yaren larabci to amma saboda yawan abayin shi aka ce malak mal'ak shine tunda daga alaka ya aliku aluka don zaka ce malaku sai ka ce mal'ak haka ya kamata to amma yawan amfani sai zama an bayyana shi zama malak a yaren larabci ma baki daya mala'iku mala'iku dai kamar da aka sani sunaye da ake kiran du wasu halittu da ubangiji ya zaba ya halice su da haske jismu ne nurani ubangiji ya riga ya halice su da haske sabanin su wato aljanu su an halice su ne da wuta su da wato haske ubangiji ya halice su kowanne daga cikin su ubangiji ya keɓance shi da wani nau'i na nauye-nauye da ya sanya masa ya zaba masa a kafadarsa da kuma wasu aikace-aikace da ya bashi amma ni duka su sun yi tafaki wajen cewa ubangiji ya wato halice su akan biyar Allah ta'ala duka su ba sa mamman Allah ta'ala suna yin abin da ya umarce su ne la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa sa mamman Allah ta'ala abin da ya umarce su kuma suna aikata abin da ya umarce su ba sa sa Allah ta'ala sannan kuma suna aikata abin da duk ya umarce su din sannan kuma su mutane su wato halittu ne da ba sa yi ma'ana girman kai kaga dan adam daga cikin wato mummunan dabi'ar dan adam shine ubangiji shi ya halice shi ya bashi buzi na rayuwa da ya bashi buzi na rayuwa kuma kawai da ya keka shi kasa sai ya ce shi ba ubangiji ya halice shi ba kaga to babu wani mutunci za a yi wanda za a yi wanda ya wuce wannan ya ko mutun da yake baka arziki ya zama shi ke ba cikin ka da shanka
ka zo ka ce ba yi da wani minna a kanka to zai ji wani iri balle ubangiji da ya halice ka numfashin shi yake baka shi ya halice maka iyayenka da mahaifanka baki daya da kallonka da duk wanda da suka ke rayuwa amma ubangiji tare da haka sai dan adam ya ce yana da da ko ya ce babu Allah ma baki daya ko abin da ya bada wannan shi yasa a cikin hadisi manzo yake cewa ma ahadun asbara ala adan yasma'uhum lillah yad'una lahu waladan thumma yanzuquhum wa yu'afihim ba wanda yake ubangiji hakuri ba wanda kai ubangiji hakuri shi ya halici kowa shi ya halici duk ɗan adam amma ba shi zai ce dan adam zai ce masa ayina da ya da amma ta da kuma in adam ya roki irbi sai ya bashi saboda shi wannan bai tada ubangiji ba wannan ba shi ba da shi ubangiji ke awo ba kawai dan ka tambaye shi ke baka saboda ka musu ne a sai ya baka ita baka numfashin kana sha yana baka ruwa kana sha yana baka abinci kana sha amma dai akwai da zai maka hisabi kuma saboda kuma la yakuba sa takabburanci لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون اي يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله تعالى كتبه لا يستكبرون عن عبادته با سا جرمن كاي daga bautan ubangiji su duk abin da ubangiji yace su yi to su suna yi kaga wannan shine babbancin mala'iku da duk wasu halittu da ubangiji yayi ruwa ku gani wato iblis ba jaraban da ubangiji ya masa da yake ya zo da wani abu a zuciyarsa sai aka ce aba wastakbara ya kiya sannan kuma ya girman kai mala'iku ba su haka dinte wato tsakanin sa Adamu Adamu farko sun kawo ma ubangiji cewa ubangiji baka ganin idan aka sa wannan shi wannan mutumi da shi da zuriyarsa su da wato banna ban kasa amma ubangiji tare da haka da ya girmama sha'anin Adamu Adamu akan sai suka hakura suka sujada amma kaga shi iblis bai yi ba aba wasakbara ya kiya sannan kuma ya girma kai to su mala'iku la yasakbiru an ibadati inda ubangiji ya umarni to ba sa mishi girman kai wala yastahsiruna kuma ba sa wato kasala yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun dare da rana su suna tasbihi ne ba sa wato gajiyawa ba sa zama su kosa saboda kan mala'iku halitta ne na ubangiji ya halicce su imani su daga cikin shiga imani na guda shida kamar yadda aka sani duk wanda daga cikin imani wato shiga imani na guda shida wanda bai zo da ɗaya daga cikin wato ya fi musulunci Allah ta'ala ya fada cikin surah al-Baqara walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wannan shi kashin imani mazala ya fada al-birr aikin al-khairi shine wanda yake imani da Allah da ranan karshe da malaiku da kuma littattafai da kuma wato annabawa mazala da jibril tambaye shi shi kashin imani sai ce al-tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi sai mai daga shi akwai malaiku saka duk wanda bai imani da mala'iku a matsayin abinda muka faɗa nan ba cewa su dukkuna ne da ubangiji ya halice su da haske ba sa amma Allah ta'ala duk abin da ubangiji ya umarce su suna yi ba sa mishi girman kai suna kowa ubangiji ya bashi abinda zai yi na nauye-nauyen da yake kansa da kuma wani sakonni da ya basu ya dinga yi masa duk wanda bai da wannan ba to yanzu za a nemi ya tuba in bai tuba to yanzu ya fi musulunci wannan dole ne ba wanda zai isar masa ya zo da wani wato daji kari wani kuduri a zuciya wanda zai cikar da kudurin ta cewa lalle akwai mala'iku nan mala'iku ubangiji ya bamu da bari akwai su zaka dole mu yadda yanzu akwai su sanan kuma kowannen su yana da abin da ubangiji ya bashi ba kamar yadda wasu falasifa ke fada ba falasifa su a wajen su mala'iku ba wasu dukkuna ne masu hakikani ba hakika ce wujudiyya ba sai jiki su a wajen su suna kiran wannan wato hukumu ne kawai hukumu shine wasu wani abu na hankali kawai active internet da turanci ke kira wato bazana kan yace yana garin jibril na mushi wahayi kawai dai shine ne yake fada amma ba wai jibril yana zuwa ne da jiki ga shi na gani ba har ya masa magana wani abu ne yake ji kawai daga cikin kwakwalwarsa har ma suka yalwata wannan magana ta suka ce ko kai ma yana kake tunani to wannan active al-aql fa'al shi ke baka tunaninka to kaga a haka ai san halaka wa mazala ya kariya kenan mazala ya ce malaika ya zo masa ya ce ya matse shi ya ce ya yi kaza ya ce ya taba garin malaika da kafkansa to duk yanzu a wannan ya zama shi fadi kenan malaika ya zo ya dauke shi ya je da shi sama ya dawo da shi a ce duk ya shi fadi kenan kaga wani abu ya zama babban al'amari sai ka duk wanda ya irin wani tawili yace malaiku ba wasu hakika ce wujudiyya ba ainiya wanda suna da dukkan su na musamman da ubangiji ya musu to wannan za a nemi ya tuba idan bai tuba to kuma a ya riga ya sare da imanin sa baki daya saboda kin yin imani da malaiku kamar kin imani da Allah ne Allah ta'ala shine ya halice ka ya san gaibi yake ga ka akwai su saboda dole ka imani da su to daga cikin kuma abin da za a yi imani da da malaiku shine a wadanda ubangiji yazo ya fada mana fillafillan sunayen su kuma aikin su yanzu bayan mun yi imani da malaiku to dole kuma mun yi imani da jibrilu jibrilu kuma wannan shi imani da shi kuma ƙari da akan imani da malaiku shi kuma dole ka ce jibrilu shine wannan aminul wahyi fi sama wannan wanda yake dafan wahayi daga sama ya kawo manzannin Allah to wannan dole ka imani da shi dan ko dai ce a shi yanzu ya san akwai malaiku amma da jibrilu dai shi gaskiya shi bai gamsu ba yanzu shi ma wannan yanzu yayi wato bai da imanin sa yayi ban kwana imanin sa haka mika'il haka malakul mauti haka maliku mitsaran wato jahannama mitsaran wuta idan mutum ce shi bai da akwai maliku ba to sai a ja mishi aya qalu ya maliku yaqdi alaina rabbuka qala innakum malikun a ce to kaga ubangiji ya faɗa a ce akwai maliku kuma shi ma dai inda aka yi ci gaba da cewa babu shi to shi kenan yanzu wannan yayi wato a tangari da imanin sa Allah ta'ala ya kyauta to daga cikin waɗanda kuma wajibi mu imani da su shine akwai hafaba hafaba sune masu taskace mana aikata aikatan da muke yi aiki ko da na babbai ko kuma na zuciya sai suna taskacewa suna rubutawa idan mun yi aiki alkhairi su rubuta mun aiki sharri su rubuta daidai numfashin ka sai su rubuta daidai da kana baka da lafiya kai wato wani haliliya wani kai wani nishi za su rubuta wannan ba Babu Ahmad ba yi da lafiya sai aka tuna musu cewa wannan nishin da kake yi ba ai rubutawa kawai sai ya tsaya can saboda to duk wanda aka zo aka dinga mishi munakasha nan sai ai wato ba zai sha ba ko wannan aka zo aka ce ba za a tsaye da kai a tambaye ka wannan numfashi da kake da kai ma ubangiji ya baka a dama kana numfashin me ka taba yi masa wannan ni'ima din me kai saboda wannan ni'imar ai ba zai sha ba to saboda haka su wadanda alhamaza yaktubuna a'malahum jimala yace suna rubuta aikace-aikacen bayi duk wani aiki da bawa ke yi aiki na zuciya ko aiki na gabbai ko aiki na harshe da kake faɗa to wani suna rubutawa Allah ta'ala ya faɗi wannan a ayoyi da dama amma ya wannan mutaka ne da ya dauko shi da Qur'ani da Sunna daga cikin ayoyin da Allah ta'ala ya faɗa wannan magana shine faɗin Allah ta'ala huwal qahiru fawqa ibadihi wa yusil alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yafarriquna Allah ta'ala yake cewa wa huwal qahiru fawqa ibadihi ubangiji shi marin jayyin yana sama ga bayinsa baki daya kaga wannan aya ta tabbatar ubangiji yana sama bai na garo da halittun sa ba cewa ubangiji na ko ina da zatin sa sai da kace yana ko ina da ilimin sa amma ubangiji ya riga ya faɗa cewa a amintum man fis samai yace wanda yake san sama huwal qahiru fawqa ibadihi yana sama bayinsa saboda haka wannan shine aqida ta ahlus sunna wanda kuma shine malam ko a baya ya wato ya mamita mana wannan cewa Allah ta'ala yana ko ina da ilimin sa yana ko ina da ilimin sa amma kuma yana saman al'arshul majid yana saman al'arshi mai girma sai Allah ta'ala ce wa yursilu alaikum hafaza kuma shi ce aiko muku masu taskace muku aikata kaga wannan alhamdulillah shi wadannan sun imani da shi yanzu da mutum zai ce shi baya jinsu dan kafi bai imani ba ina an je an gwada an je lab an ta gwaje shi ne ji alaman baya jin nauyin kowa bai jin nauyin kowa a dama da haunin sa dan haka shi bai je ba sai ce amma ubangiji ya faɗa kai da ubangiji ya halice ko yace ya halice ubangiji ya faɗa cewa wa yusulu alaikum hafaza ubangiji ya aiko muku masu taskace aikace kai da yace bai je ba kuma to yanzu wannan imani ya shi ma yayi ban kwana da shi wannan abubuwa za ku yi da ayi magana mu ce in yi saboda wato usulin imani wannan shikashe da imani wanda wannan kamar da muka faɗa usulin na imani mutum ba zai ce kawai haka nan kawai shi bai yadda ba siddan kawai ce shi bai yadda ba saboda bayan shi wannan ubangiji ya riga ya faɗa Allah ce idza hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna har sai idan mutuwa ta zo mu ɗayan ku sai wato manzannin mu su karɓar ransa wahum la yafarriquna ba sa sakaci ba sa wato zama sun yi kasala ba kuma sa mantuwa ba kuma sa zama su ce sun yi makuwa ba in dai kai aka ce su ɗauka to za su je su ɗau kaninka ko wanka ba ko ko Hassan Hussein ne ku wajen kama to dai waɗannan la yafarriquna su ba abin da ubangiji ya gaya musu ba sa wato sakaci da shi Allah ta'ala ya ƙara faɗa Qur'ani cewa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'aluna Allah ce wa inna alaikum lahafizin lallai a damfare da ku akwai masu taskace aikace aikacen ku sun san abin da kuke yi suna rubutawa kuma kiraman katibin su din masu girma ne kuma suna rubuta abin da kuke aikatawa ya'lamuna ma taf'alun ya'lamuna ma taf'alun sun san abin da kuke aikatawa kaga nan ubangiji sai ya bada shaidan cewa waɗannan mala'iku suna da ilimi ubangiji ya sanar she su abin da duk wani bawa ke aikatawa kaga an ce abin da duk kake aikatawa ya kunshi aikin da kake yi a cikin zuciya har sai kai zuciyarka har abin da zaka cewa in yi ko kan in yi to ya ya'lamuna ma taf'alun janna ma wannan ma lafzi la'ubu ya shafi duk abin da kake aikatawa a zuciyarka kake aikatawa ko a baki kake faɗa ko kuma a aikata aikatan gabanka kake faɗa wannan duk sun sani ubangiji ya riga ya gaya musu kuma littafin da suke rubutawa littafi ne wanda yake baya barin komai duk abin da kai to zaka same shi a wannan littafi littafi ne wanda yake ba za ka ce a wai ko babu takarda ba ko babu biro ko biro su ya kare duk wannan babu shi ubangiji ya riga ya ba su kuma sai su rubuta to ko a yanzu ne ku nuna mu gani ba ku mamakin yanayin da a duniya komai zama yana karkashin database wata ka'ida bayaniya yanzu idan an ga dama ta wayanka kawai da kuma dan abubuwanka za a iya gaya maka a ina kake a dorayin ba a ina za a zo kawai ha a yi tafi information ɗinka kuma duk wani yana kan wani abu ne database ɗaya na'ura ce database ce ba wani abu ba saboda kaga dan a ce mala'iku shi ubangiji ya ba su abubuwa irin wanda suka fi wannan kawai sai dai matso da misali amma su ya ba fi wannan saboda abin da suke rubutawa wannan ba zai bar ƙarami ko ba kamar da Allah ta'ala ya faɗa cewa wuta alkitabu فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله تعالى كتاب وجعل الكتاب فترى المجرمين سيك قوة ما شليبي مشفقين مما فيه ما يعرض الذي تفينا نباي سيسنا تقول أبو ذلك سيما ذلك تابينا ويقول سيستي يا ويلتنا خيتم وحلكم ما لهذا الكتاب كي قوة الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عصاها بايا بارك كرامي كو بس يا ربك يا كيا يشي وولدوا ما عملوا حاضرا تكا سابا أبنى تسكا أيكا تا أهلا تي ولا يدلوا ربك أحدا وبنجي بايا لأنت كو أقوى لا أبنى كا أيكا تا وبنجي سيا ربك تو وانا أبو وان كاكا يكا واتا كو واي شكا تي تنسا وانو دا أبنى أكا يبا الخير لشاني سي أفر وكش كاكا تي وانا يشاني إذا أربك الخير لشاني سي أربك abun da yake malami wasu malami suke cewa ba hatta numfashinka hatta wani kakayi da kake ba ka lafiya duk sai a rubuta shi to shi na mali hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani littafi ne wannan baya mantuwa kwata kwata baya makuwa to wannan shine abin da ubangiji ke cewa lalle sai a rubuta kaga anan wani magana tsegumi ko wani kafirci ko wani wato rashin lafiyar zuciya duk wannan sai a yi kokari a tsarkake zuciya da wannan cewa aka yi wannan tafi baya barin komi ubangiji kuma zai zo idan ma kace za ka yi musu ubangiji sai ya fusa ba kika yi shiru sarar gaban su magana zuciyar da kanta sai ke magana tace ai ya riga ya binne kaza a zuciya a ciki na za ka yi magana sarar gaban ka duk za su yi magana hannunka kafanka da ko ina Allah ta'ala ga gare misali Allah ta'ala kaga wata aya ce cewa ya'lamuna ma taf'alun na'am malamai suka ce akwai dalilin cewa ubangiji ya ba waɗannan mala'iku dama su leƙa abin da ke cikin zuciyar bawa shi kansa abin da ke cikin zuciyar bawa iri biyu ne akwai abin da yake hadithun nafsi ne kawai wato saƙi zuciya ne yake yi wannan akwai shi sannan kuma akwai wanda kuma ba saƙi zuciya bane ya ma himmatu yana son ya aikata haka ya himmatu na himmatu lalle ina son zan je ga da ƙayyar yanzu nan bayan kaza kaga wannan na himmatu na riga na yi niyya sannan kaza kai mutum ya ce ai na riga na yi niyya zan tafi kawai to wannan shine ya kahi mutu ga zuciyar ka bune shi a zuciya amma kuma kahi mutu to wannan abubuwa guda biyu duka bala ko wannan ayan ta nuna mana cewa sun sani sun san alwaswasa kuma sun san alhamul ma'zuf duk da tsakanin malamai akwai wato sabani akan wannan na biyu sakin da zuciya malaiku sun sani ko ba sani ba suna da daman kawai da sun je ba sai sun tambayi ubangiji ba sai ubangiji ya gaya musu ne suke sanin wannan abu ko a'a kawai suna da daman su kuka cikin zuciyarka su dimi kake sakawa a zuciya wannan akwai sabai da malamai amma duka sun yi ittifaki malamai cewa malaiku ne sun san abu da kake binne wani alhamu alhamu shine abin da kai himmatu zaka aikata na himmatu lalle zan yi alwala to zaka san cewa yanzu ka saki ayyuka kake sanka amma hadithul nafsi sake zuciya ko kuma malaiku sun sani wannan malamai suna da bangana maganganu guda biyu amma abin da yake taqiqi na maganar malamai shi ma wannan su sani har sai sai zuciyar ka kaga cewa akai mali hadal kitab da yughadir saghirata wala kabirata saghira shine karamin abu duk kankan sa sun sani shi sai ibnu taymiya yake cewa wataqiqu abin da yafi taqiqi shine anna allaha qadir an yu'lima al mala'ika Allah ta'ala yana da dama ya sanar da mala'iku bima fi nafsi al-'abd kayfa sha'a da abin da ke cikin zuciyar bawa ta idan yanda ya ga dama wato ubangiji ya ba mala'ikun dama za su iya zuwa ba sai ma wato sun jira sun tambaya ba ya ba su dama kuma sai kutsawa su rinka cikin zuciyar su rinka me kokarin zuciyar su me a cikin zuciyar abin da ke cikin zuciyar imani ne tsoron Allah ne fata ne na gari cikakken soyayya ne ga ubangiji ko kuwa kafirci ne ko ilhadi ne ko munafunci ne ko zandaka ne ko kuma kin Allah ya da kin waliyansa malaiku za su iya duba zuciyar su ga me a cikin ta Allah ta'ala ya ba su dama ya tabbata a cikin sahihaini da wani su da wasu su a hadisin Abdullahi dan Abbas daga manzon Allah mazala yake cewa faman hamma bi hasanati munkar da wannan hadisi a baya zan takaita shi faman hamma bi hasanati duk wanda yake mutum yana son aikata wani aikin alkhairi falam ya'malha sai bai samu ya aikata aikin alkhairi ba kai ne kana son zaka yi dai wadare ubangiji sai ya kaddafo maka zaka yi bacci kataba Allahu lahu 'indahu hasana sai Allah ya rubuta mishi ladan sa cikakke guda daya ribi daya wato kaga yayi waliya ne amma da bai samu ya aikata ba sai ubangiji ya bashi ladan niyyarsa to kaga anan da ubangiji ya rubuta wa yasa ya rubuta amma da sai ya rubuta a shi kaga sun sani kenan fa in hamma biha idan ko ya yi himmatu yana son ya aikata wannan aiki da yake son ya aikata mai kyau fa amilaha ya aikata kataba Allahu 'indahu 'asharatu hasana sai Allah ya rubuta mishi lada goma ila 700 du'ifin wato lada ribi goma ba lada goma ba lada ribi goma idan lada 1000 za a baka sai an linka shi so goma idan miliyan ne za a baka sai an linka shi so goma ba wai lada goma ba ubangiji ba irin wannan ma'auni yake mana ba idan aka ce da abin da muka yi lada daya aiki ne lada daya a ba mai kai labari kada ka dinga kashe yake yi lada shi kasa ribi ne bayan da ribin kuma sanan kuma zai kara dinga kawo maka ila 700 du'ifin har zuwa ninki 700 ila adha'in katira har zuwa ninkin balinkin ba wanda san adadin sai ubangiji wa man hamma bi sayyi'atin duk wanda ya aikata wani aiki wanda yake himmatu zai aikata wani aiki mummuna falam ya'malha bi aikata aikin ba in dai ya bar abu saboda Allah ne ba wai dan ya gaza ba kataba Allahu 'indahu hasatun kamila sai Allah ya tabbata lada cikakken ladan sa nace idan ya bar saboda Allah ne kana akwai da zai bari kawai abin da ba wuce cewa ko tuba da wuya ba lada mutum ya zo ne zai haura gidan wani sai ya ga gidan akwai shotin sai ce kai ya fasa akwai wannan ba ubangiji bai bashi lada ba wata kila ba ubangiji bai bashi zunubin niyyar sa sai kuma banda wannan akwai irin niyyar da mutum idan ya zuci a zuciya to wannan ba maganar ma za a ci da ayatu ko ka ci ka fasa daga baya wannan sai ya tuba kamar mutum kawai ya ji a zuciyarsa ina ma za a sami wani bababbai akan Ka'aba ko akan harabi to kaga wannan shine Allah ya cewa man yurtihi bil halim bi zulmin nuzuhu min azab al halim duk wanda ya dafa ce shi wani kangara kawai da wani mummunan nabi ko nabi ko kana nan daga Najeriya kace kai da ba an je can da an murkushe wannan Ka'aba da sauran to bangi zai mutu azaba wannan ya fita cikin wannan wato abin da aka faɗa maka cewa an yaki maka ba an ta ba a ubangiji zai azaba mai rarrani balle ko mutum yaje har Ka'aba yake zai saban Allah balle yace ya zai je har daki bi alfarma yace shi in yaje can zalunci zai yi ko wani abu ta'addanci zai yi ko wani abu kaga wannan shi ya fita tattala shi ya shiga cikin wani azaba mai radi in dai har wanda ke nesa ba ya da azaba mai radi mazala yace fa in hamma biha idan ya himmu yana son ya aikata wani mummunan aiki fa amilaha ya aikata kataba Allahu sayyi'atan wahida sai Allah ta'ala ya rubuta mishi wato zunubi guda daya wahida aka ce sayyi'atan wahida ka duba lada goma rubi goma shi kuma zunubi daya amma ga da haka kuma idan aka za a yi wato za a yi kirga za a yi kidaya sai ga kuma wannan muka miyagun aikin namu ya ne bayar jayi kyakkyawan aiki saboda mu dan adam ubangiji ya halice mu mutane ne masu sakin mazlubi kirhi kin wannan ka goshi ubangiji ya mana amma ana da za gani ina wato wani abu yana kashe mu a karkashin wannan hadisi al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa fihi dalilun ala anna al-malak yattali'u ma fil adam ma fi qalbi al-adami wannan akwai dalili na kan cewa lalle wannan shi mala'iku suna iya wato tsin kayan abin da ke cikin zuciyar dan adam in ma bi idla'illahi iyahu ko dai Allah ta'ala ya tsin kayar da su ba za su sani ba sai sun tambaye ubangiji aw bi an yakhluqa lahu ilman yudriku bihi zalika ko kuma ubangiji ya hatta masa wani abu da shi zai gane amma dai abin da yafi al'amhar shine suna sanin wannan abu ne da abin da ubangiji ya halitta musu su a karkan su wato ba wai zai jira da ba su da shi shi ne wani mutoci wasu mutoci sabai ubangiji da kula a da ba ubangiji ya riga ya ba su wani abu kamar yadda ya baka wato dama na kafiya su ba ka ba su dama su shiga su cinika ci zuciyarka su kwakulu abin da ke cikin zuciya din ah shi ma hadithun nafsi akwai ayoyi da suke magana akan wannan shi za wato muka rinja da cewa har hadithun nafsi wato sai ra'ayin zuciya wannan ubangiji ya ba su dama daga cikin ayat da malamai ke kafa hujja da shi shine faɗin Allah ta'ala wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد wannan aya Allah ta'ala yana fadan cewa mu muka halci dan adam ko mun san abin da ke sakawa zuciyarsa sannan kuma mu muka fi kusa da shi akan wato jijiyan jannayarsa da ke wajen wato wuyarsa a lokacin da wato dama da haurinsa akwai wasu mala'iku guda biyu masu irin daga duk abin da yake fada suna kallon abin da yake fada sun san san da yake aikatawa yake fada kuma suna rubutawa a cikin kuma suna taskace abin a wasu daga cikin malamai sun tafi zuwa ga cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wannan ana magana wato kusancin ubangiji ne ga bawa yanda ta yanda bawa ba yanda za a iya kukuce mu ubangiji wannan wasu haka sun yi wannan fasara suka ce wa nahnu ana magana Allah ta'ala ke ba da labarin kusancin sa da bawansa wannan za a tuna wannan shine fasaran da kusan malam ya tafi akan ta shi malam bai sala a katin da muke a can baya ya kafa huda da wannan aya da mun cewa ubangiji ya san komai to amma wannan akwai gyara a wannan tafsiri kamar da a wannan lokaci mun yi magana zamu ƙara maimaitawa yanzu ko da a gudan a wannan in kun lura wannan ba ana magana fa wato kusancin ubangiji daga bawa ba ana magana kusancin mala'iku ne saboda anan da ubangiji ke magana ai ce waye wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ai ce in bi talaqal mutalaqiyan an yamin wa an shimal qa'id ma yafir min qawl illa alladhi raqibun atid haka wato shi lokacin da yake da zama wannan kusanci da ake magana ubangiji ya dan fara kusanci ne tare da lokacin da yake manganin sa yake aikata aikatan sa shi ko kusancin ubangiji wannan ga dama ko kai ake ko kai ake mai yana tare da kai da ilimin sa da gewayar sa da komai nasa amma za ka ce in bi talaqal mutalaqiyan an yamin wa an shimal qa'id shine to yake alaka da hadu aqrabu ilayhi min hablil warid saboda haka sai daga cikin malamai suka ce wannan qurbul mala'ika ake magana ne da wani yace a ce na'am eh to na'am wannan lokacin ubangiji yakan yi magana yakan yi kawo zamirul jam'i ko ne ta'zim yake kuma makansa ko kuma banda ma kuma makansa kuma ya raba in aike zan mala'iku suka yi ne kamar a gwamna ne yace ai mun musti yace mun musti ba ta kila ba shi yayi ba baba shi yayi ba zai sa yan kwagida ne to ubangiji yayin da yake cewa a sanuku ne ka falatan sa za mu karanta mai qur'ani ba za ka manta ba kaga ba shike ba shine yake karanta mai mazala baka da baka ba a jibril ke karanta masa amma ubangiji shine shi ya sa jibril kuma ubangiji shi ya fara fadan qur'ani jibril ya saurara daga ubangiji ya dauko wannan qur'ani ya ga mai mazala sai maka ba ubangiji ya fada fara sai ce sanuku ne ka falatan sa to shi ma anan da yace wa na'lam ma yuwas ma tuwasu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yana magana kusancin mala'iku wanda kuma wannan yana ƙara nuna kusancin ubangiji dama ubangiji yana kusa da bawansa sanan ka tare da kuma adamu da haurinka sai sanya maka wato mala'iku saboda ya kafa maka hujja dan karka ce ai ubangiji kai ne ka san wannan ni ba sani ba a shike dan ya halitta maka wasu da su baka shaida su ba da shaida shi ma idan ya fada to sai su ce ai ubangiji kai gaskiya ai gashi mun dan neman rubutu shi yasa wato ibn taymiya yake kamar yake da kasuwa daga wato manyan malamai na magabata suka tafi akan cewa wannan ana magana qurbul mala'ika ne ba qurbi na ubangiji ba kusanci na ubangiji ba a wannan aya sai abin da malamai ke kawo shi ma dai a wannan babi shine wato nan da aka ce mala'iku sun san abin da ke cikin zuciyar bawa wannan ana magana wasu daga cikin mala'iku ne ko ana magana dukkan jinsin mala'iku kamar da kuka sani a mala'iku wato iri ne ubangiji ya yi wasu da fukafukai wasu biyu wasu uku wasu hudu wasu abinda ma yafi haka matna wa thulatha wa ruba haka ubangiji yayi yanzu wato fukafukan su wasu fukafukan alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'in malaikatu rusulan uli ajnihatin matna wa thalatha wa ruba eh haka yayin mala'ikun wasu biyu wasu uku wasu hudu Allah ta'ala kuma ya kara abin da ya gada ba ya kara a cikin wato halittu a cikin kakan abin da ya gada ba to a tare da haka kuma sai ya masa aikace aikacen su daga cikin wadanda suke su aikin su kenan kawai su dinga yawo suna kiran ubikiri inda ake ambaton ubikiri kuma sai zo su za ta da wannan ana kira sayahuna ko kuma su ga ina ne wane ne ke ba ke bauta ma Allah ko aiki na gari su riga musu fata na gari suna musu addu'a to har irin wannan mala'iku su ma su abu da ke cikin zuciya ko kuwa wannan ana magana kawai hafaza ne da wasu daga cikin mala'iku wannan wato annabi ne bai mana magana karara ba amma ya tabbata nasi ya ga mana cewa al-katabatul hamza sun san wannan lallai abin da yafi rinjaye a magana da malamai shine wanda suke rubuta taskace aikin ka to su san abin da ke cikin zuciyarka abin da ke cikin zuciyarka ko dai alhamdul ma'zum alaihi abin da kai mun zaka aikata to da ma sun san wannan sai abu na biyu shine al-waswas wal khawatir wato abin da yake sa'ina ji a zuciyarka shi ma wannan ubangiji ya ba mu labarin cewa sun sani Allah ya ce wa am yahsabuna anna la nasma'u sirrakum wa najwaakum bala wa rusulna ladayhim yaktubuna suna tsammanin cewa ba mu san sirrin su bane da kuma gayin da suke yi bala ka gaya musu ba haka abin yake ba wa rusulna akwai manzannin mu ladayhim a wajen su yaktubuna suna rubuta wannan abin da suke aikatawa suke fada ko suke yi na sirrace su kaga nan Allah ya ce la anna la nasma'u sirrakum sirri kuma daga cikin abin da yake zai shiga sirri shi abin da yake zuciya ta abin da yake sai zakin zuciya kaga shi mala'iku sun sani kenan saboda mala'iku sun san wannan shi ma kuma abin da suke bukatar su san abin da kake faɗa sai zakin zuciya saboda su tsaya maka da sheda yadda ya kamata ai suna rubuta komai da komai ne to tunda suna rubuta komai da komai ko za a tambaye su sheda in aka tambaye su sheda kaga za su bada amsa kuma sanan da za su ƙara wato karfafa duk wani mumini mai ake alkhairi ai akwai mumini wanda yake ake alkhairi akwai kuma kafiri shi wanda mai ake alkhairi malaiku za su ta umartan shi da ake alkhairi kuma suna ƙara masa wato ƙarfa masa biwa sannan kuma mai ake banza shi kuma za su tsane shi za su dinga Allah ware da shi za kuma su gane kuma mutumin kirki da kunna ba mutumin kirki ba za su gane waye rafaran ne wata zuciya ce rafaran na zuciya wata zuciya ce kuma mai halataccen zuciya ne ambatan Allah ta'ala ko yaushe duk san wannan malaiku suna gane wannan saboda haka duk hadisin kansa hadisin da ke cikin ran sa din mala'iku suna sanin wannan abu na uku da mala'iku ke sani wannan kaga na farko da na biyu wannan mala'iku sun fi kowa sanin wannan aljanu ba suka tarayya da su ba na uku wanda aljanu suna iya tarayya da su wani bangare na wannan ilimi ba duka ba shine wato abinda bawa ke sakawa a zuciyarsa ne yake sanya aikata to karinin sai da iya sani wato kasan karin ubangiji kowa ya bashi wani karin dinsa a mala'ika da kuma shaitani karin shine wato wani wanda zai zama tare da shi yake rayuwa mala'ika yana ubata shi da aikin kirki shi kuma shaitani da wakili na iblis wato shi kasan iblis ko shi yana wato gogayya da ubangiji ubangiji ya halice ka sai ya aiko maka mala'ika saboda ya rinka karfafa maka kan aikin kirki shi ma iblis ya aiko maka shi ma nashi jakada ya daga wato karfafa maka kuma akan aikin banza to shi mala'ika shi ma ajali kaga zai iya sanin wannan zai iya sanin wani bangare na wannan ilimi wannan hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzala yake cewa ma minkum min ahadin babu ɗaya daga cikin ku illa wa qad wukila bihi qarinuhu ba ce an wakilta masa wani abokinsa min aljinin daga cikin aljanu wa qarinuhu min almala'ika da kuma abokinsa daga cikin mala'iku shi mala'ika zai dinga wato dan sa masa aiki alkhairi shi kuma wato shaitani ajali ko zai daga wato dan samu sa aikin sharri to kaga duk aikin sharri da mala'ika da ajali ya dan samu bawa kaga zai samu wannan zai san cewa ai ni na kawata mushi kaza da kaza da kaza da kaza to shi ma zai gani ta magudanar jinin sa da kuma yanayin kabiliyar sa yadda yake karban wannan abu ai ko kai ne yayin da kake ga mutum magana za ka gani ta wato fuskar sa ya karba ko ya karba ba yana farci ko baya farci suna mala'iku a jaru ba ya basu wannan saboda suna gudana ga gudanar jinin dan adam suna sani lokacin da kake so abu da lokacin da baka so don haka ya jefa maka in ka abuka zai sani kamar mu ne a yanzu yan sanda ai da masu isijuwa masu interrogation suna da na'ura da suke sawa na su sa maka a cikin ka a zuciyanka in sun tambaya idan mutum yayi gaskiya suna sani in yayi bai gaskiya ba suna sani saboda bugun zuciyarsa to su ma aljanu suna iya sanin wadannan abubuwan balaiku su ma kuma da amma suka fuskanta su sani sannan kuma suna iya dan yawo sai yawo a cikin gurbin jinnuka su gani kada saka labu ba ka kalladin malaiku su ma suna iya sanin wannan sai dai a su ga balaiku galibi su sa da malakaci malakaci ubangiji su da ma a yake su ubangiji ya ba su wannan suna iya ninkaya cikin zuciya nan da nan su gani amma malaiku aljanu galibi sai sun yi tajriba sai sun yi gogayya sun yi kokari sun yi ta aikace aikace su gani Allah ta'ala ya ba su dama su gani in sun gani kuma wannan dama ubangiji kuma ya riga ya ba su dama akan mu irin wannan dama din to sai magana akan shi matsala ta rubutu na malaiku akwai rubutu na malaiku wataƙila ba su ko lokaci zai ishe mu amma dai za mu fara akwai rubutu na malaiku shi wannan rubutun yaushe ne ake yin sa a rayuwar dan adam a kwanakin 40 din sa na farko muqaddara kwana 15 20 har zuwa 30 zuwa 42 zuwa 43 zuwa 45 an gama wannan rubutu ko rubutun tunda rubutun ai kala kala ne akwai rubutu na aikin sa da zai yi rubutu na aikin sa da zai yi wannan dama wannan ba a ba shi muke da tambaya ba yanzu cewa yanzu da muke wannan aikin yanzu wannan rubutu da muke da ubangiji gashi ya rubuta mana kuma banda ya rubuta mana kuma hannun malaiku kuma akwai wannan rubutun kusan rubutun kala kala ne akwai rubutu da aka yi lahu mahmud ba shike hannun malaiku ba wanda yake da ulama ko wannan baya canzawa baki daya yabru Allahu ma sha'u wa yuthbitu 'indahu umul kitab umul kitab baya baka canzawa to amma abin da ke hannun malaiku wannan ana iya samu canji eh nan da can haka wannan insha Allah zamu zo mu ƙara magana kan wannan to banda wannan kuma yayin da aka halici bawa yayin da wato iyayen sa sakwanta ubangiji ya kadarto cewa za a same samar da shi to malaiku zan zo suna kare kai na ubangiji ya aiko su su rubuta wasu abubuwa information game da shi data saboda shi wasu bayanai saboda shi to wannan bayanan shine za mu magana akwai hadisi da suka zo a wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud da kuma hadisin Hudzaifah ibn al-Asid wanda a zahiri kamar akwai ishkali to za mu kanta hadisin baki da amma kai wanda ila bayanin ishkalin kafin mai zuwa abin ba zai ina tsammanin kamar lokacin ba zai ishe mu ba hadisi na farko za mu karanta shine hadisin da wato al-Bukhari da Muslim da ashabu sunna suka rawaito hadisin Sulaiman ibn Mihran al-A'mash yana rawaito daga Zaid ibn Wahab al-Juhani daga Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud yace wa hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madalla ya ba mu hadisi wa huwa as-sadiq al-masduq shi madalla Allah as-sadiq ne mai gaskiya ne wato duk in ya faɗa magana to gaskiya yayi shi baya yin ƙarya al-masduq shi ba masa ƙarya ba kazan ka iya samun kai shi wanin mai gaskiya ne amma wanda ya gaya mishi dan tsakiya din shi mai ƙarya ne kuma sai ka yi zai gaya maka magana ba za ka yadda ba saboda ba da kana tuhuman wanin ba a wa ya gaya masa to shi manzo Allah ubangiji ya kiyaye shi duk abin da kaga ya faɗa shi kashi as-sadiq ne in ya faɗa maka magana shi gaskiya ya faɗa maka sannan kuma ba wani wahayi aka masa ba kuskure aka masa ba wanda ya bashi labarin shi ma gaskiya yayi shine as-sadiq al-masduq wa suna fasa shi al-masduq al-mana al-musaddaq wannan da yawa malamai suna yin jara suna cewa ba al-musaddaq bane al-masduq ba anansa shine ba ai masa ƙarya ba ba wai abin gaskatawa ba ba a shine magana labarin da aka gaya masa shine ba masa ƙarya ba eh mazala ke cewa inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi lalle ɗayan ku za a cika halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa 40 yawman wato zango na kwana 40 kuma ya kunu alaqatan sanan daga baya sai ya rikide sai ya zama wato alaqa alaqa shine jini wanda yake daskarade kamar jami haka galibi malamai suna cewa haba al-adhiba han malikoci suna faɗa cewa ba wai kawai shi mani zai tsaya ne har sai kwana bai sai canza ba kamar da aka sani ai ko shuka kai za ka ga bayan kwana ina da canzawa tana da rikidewa tana da rikidewa har daga bayan canza ta zama wani abu daga baya idan dabino da zai fito za ka ga ya fara fitowa kore daga baya daga canzawa ya zama wani kala wani har ya zo ya zama ya zama dabino baki daya sai ka shi ma wannan lutfa din zai rika canzawa ne a wannan kwanaki da 40 ba wai lokaci ɗaya ne zai canza ba a wannan kwanaki 40 zai rika canzawa kuma wannan shine abin da mulkin suke faɗa yayin da wannan madin ya da madin mace namiji suka haɗu zai je a kararun makin shine wani waje da ubangiji ya taskace a mahaifa ya bashi tsoro da musamman daga bayan da rika canzawa har sai zama alaqa guda na jini misra zalika ko tabbacin kwana 40 thumma yakunu mubghatan sanan sai ya zama wato kaman gudan tsoka kamar tsokar da aka isa a bakin tauna ga dan adam fa da riga ta ruwa bayan ruwa kuma sai zama guda da jini jinin da za a iya sharewa a burje a yi waye sannan kuma ya zama mudura wanda abin da aka sa a baki ka kauna ka ci shine mudura misla zalika thumma yusalu ilayhi almalak sannan daga bayan ubangiji sai ya aika mishi mala'ika fayanfukhu fihi ar-ruh sai wato busa mishi ruhi wa yu'maru bi arba'i kalimatin sai ubata shi da abubuwa guda hudu bi katbi rizqihi sai a rubuta mishi arzikin sa wannan arzikin sa ba fa arzikin sa na lawul mahfuz ba akwai na lawul mahfuz da ba wannan mala'ika ne halin mala'iku ne da ba kusan ubangiji malakutu sa da yawa eh rubutun da ake da yawa saboda girman shi a mulkin sa bi katbi rizqihi da kuma a rubuta mishi arzikin shi wannan bawan Allah din wa ajalihi a rubuta mishi ajalin da zai yi a rayuwarsa wa amali da aikin da zai riki wakalar a rayuwarsa wa shaqiyin aw sa'idin kuma dan mutane ko dan aljanna za a rubuta wannan abubuwa zai tambayi ubangiji shi ubangiji ya gaya mishi ya rubuta a nan kaga an gaya mana waɗannan wato al'abwat waɗannan wato zango-zango guda hudu da ake da shi zangon mani zangon wato gudan jini zangon gudan tsoka sai kuma zango na lokacin da za a zo a halatta mu sauran gabbai da sauransu a wanda wannan wasu malamai suna gina akan cewa da wani hutun da sa mushi numfashi a wata hudu ake yi to akwai abin da su kuma malaman kimiyya suke faɗa ka san malamin kimiyya akwai masu ɗan taraki haka sosai suna irin wannan hadisi suna ganin ba haka abin yake ba sun yi bincike sun gani kuma yadda abin yake cewa su kwana 35 zuwa 45 har riga an gama taswiri kusan dan adam an riga an gama wato sawara shi a cikin wato cikin mahaifiyarsa sai ka suke ganin kamar wannan hadisin wai ya makusantarsa yake to shi wani hadisin kafin maganan kan su malamin kibiya akwai magana na akwai da hadisi irin wannan amma shi ma sai zai magana kwarai 40 da wani abu to kaga sai su tambayi malamin sun ci su ga musu yadda aka hada a rincan ba zan kanta ba da shi ma wannan hadisi amma watakila sauran labaran ma sharti ma yi kafin mai zuwa hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim wanda ke nuna cewa wannan rubutu da kuma taswiri da aka yi an yi shi ne bayan kwana 40 da wani abu a kamar da su likitocin suke faɗa kaga ashe akwai ruwa da suke daidai da abin da likitocin suke faɗa ita ma illa ya ka sai kaga abin da hadisin jibril hadisin Abdullahi da su yake magana a ga ba kamanan sa hadisi ne wanda yake Abu Qufayl sahabi Abu Qufayl yake ruwaitowa daga wani sahabin kuma Hudzaifa ibn Asir al-Ghifari wa Hudzaifa ibn Asir al-Ghifari yake cewa sami'tu rasulullahi bi udhayya hatayn naji manzon Allah da kunni na ya kuli yana cewa innan nutfa lallai wato gudan mani ta kawo fi rahimi wannan gudan mani yana shiga ya fada cikin wato mahaifa 40 lailatan kwana 40 thumma yatasawwaru alaiha almalak daga nan kuma sai mala'ika ya fi suranta abinda za a haifa a cikin wannan mahaifa din kaga da an fada kwana 40 din ba saboda haka kaga su masu ilimin kimiyya sai su haɗa a cikin sai su gami za a gaya musu fa yaqulu ya rab sai shi wannan mala'ika ya ce ya ubangiji a zakarun aw unsa me za a wannan halittar da zaka yi mace ce ko namiji ne sai ubangiji ya gaya masa fa yaj'aluhu Allahu zakaran aw unsa sai ubangiji ya gaya masa mace ne ko namiji sai ya rubuta thumma yaqulu ya rab asawiyun aw ghayru sawi فيقول فيجعل الله سويا او غير سوي ثم يقول يا رب ما رزقه وبنجي سي قا تنبيهن سا wannan ya yayin halta sai zama sai ubangiji ya gaya masa sai kuma ya qa tambayan sa yayi azkin sa sai ya ƙara gaya masa sai ya tambaye shi ma ajaluhu me ajalin sa thumma ja'alahu Allah shaqiyan aw sa'idan sai kuma ya gaya masa cewa wannan dan wuta ne ko dan ajali ne kaga hadisin jibrilu sai an yi 40 ya ƙara 40 ya ƙara 40 ya ƙara 40 kwana 120 wata a ba wannan hadisi an sai kwana 40 da yan kai a wani lafazi abinda aka ce manzo Allah ya faɗa shine wato li bid'in wa 40 layla a wata a wani hadisi a wani lafazi aka ce fintayn wa 40 kwana 42 wanda kuma dama wannan 42 zuwa 45 sune abinda likitoci ke faɗa cewa shine gayan lokacin da za a sami wato dan adam lalle ya fara zama an fara samun kaman suke cikin sa wani kaman abu ne kamar zare na dan adam din a lokacin idan ka je aka ce idan ka duba za ka gani kamar wata abu shakka haka kamar takarda amma idan gani ga alamar ido in aka yi bari haka suke cewa za ga alamar ido ga alamar hannu ga alamar kaza ga alamar kaza kamar dai zani kamar zani aka yi amma dai lokacin ba za ka iya cewa zan iya cire ga hannu ga kaza ga kaza ba amma dai gashi nan an sawara shi to a daidai wannan lokacin akwai 40 da wanda ba ake samun wannan a wannan hadisi na Hudhayfa ibn Asid duk da hadisi na Abdullahi dan Mas'ud ga ya faɗi shi zangoji ne guda hudu a wani lafazi kuma na wannan hadisi dai har ila yau na Amr ibn al-Harith daga Abu Zubair al-Makki daga Abu Kufay yake cewa ba'atha Allahu ilayha malikan sai Allah ta'ala ya aiko mala'ika fasawwaraha sai surata wannan abin da ke cikin mahaifa din wa khalaqa sam'aha wa basaraha sai ya kaga mata da umarnin ubangiji ya kaga mata wato abinda za a ji a kunni da kuma abinda za a gani da ido wajin da hada kuma jiki walahama hada kuma wato wannan tsoka wa azama hada kuma kashi kuma kala sai mala'ika ya ce ay rabb ya ubangiji zakarna abunta wannan akwai 40 a wannan hadisi aka fada ya ira faruwa kaga nan a hadisin jibrilu a hadisin Abdullahi dan Mas'ud fara zango hudu hadisi na Hudhayfa ibn Asid kwana 42 da 3 da 4 da 5 gurgurai nan marwaya suka samu sabani wanda kuma wannan hadisi na biyu shine ya dace da abinda al-Abdullahi ba suke faɗi abinda su likitoci suke faɗi a ina ga kamar lokacin da saura to sai a wannan bari ce ba amma dai bari faɗi wani abu to sai wannan malamai sai suke ta kokarin taujihin wannan hadisi kai na wannan abu za a yi tafi da wannan hadisi wasu daga cikin mu galibin malamin musulunci fuqaha akan abin da suke gina hukunci na biyu shine akan hadisin jibrilu na wata hudu za ka ga wani lokaci hatta masu wanda ba su suke da kudin kashi za su je su zubda ciki sai su ce ai bai ga wata hudu ba a je a zubar dai da wannan haramun ne za mu magana insha Allah ko da a takaice da akan wannan amma dai wasu daga cikin fuqaha akan wannan suke gina abubuwa wato za a yi gado ba kaza da kaza irin wannan akan wata hudu to amma kuma yadda taswiri hadisin mu zai ba bin asid ba akan wannan ya wannan ba to abin da suke gabatar da hadisi Abdullahi dan Mas'ud saboda hadisin Hudhayfa ibn Asid akwai magana gani da marwata sai yake gaba kan baya alafazan ba a gaba ciki ya lafazan ba an tabbatar manzo Allah ya faɗi wannan maganar amma marwaitan maimakon su zama sun kiyaye lafazan manzo Allah sai suka dinga kun gaba kan baya shi kuma hadisin Abdullahi dan Mas'ud ba wanda ya sabanin sa dukkan sauran malamai duka sun yi faɗi wannan zangogi guda uku wasu ya wadace 42 wani ya ce 40 da wani abu wani ya ce 43 wani ya ce da 4 wani ya ce da 5 da aka shi sa sai Muslim shi ya fita wannan hadisin Imam al-Bukhari shi ya fita wannan hadisin ba sadaka shi zango guda huɗu ya faɗa zango ne guda huɗu kaga a zahirin hadisin Abdullahi dan Mas'ud shine a lokacin da ake rubutu da kuma lokacin da ake busa rai bayan kwaɗayi da shi wata kuma wanda kuma wannan zahirin akwai magana na malamai akan sa insha Allah za mu magana saboda haka wasu malamai suka fara gabatar da wancan hadisi kuma suka aka shiga jinal hukunce su da fikihu wasu daga cikin malamai kuma musamman mu da akhiruna da kuma wanda suka bincike musamman masu ilimi na kimiyya suka gabatar da hadisin Hudhayfa ibn Asid suka ce hadisin Hudhayfa ibn Asid shi yafi dacewa da bincike na ilimi kuma wannan bincike an tabbatar da shi hadisin Abdullahi dan Mas'ud bai fito ƙarara ya faɗi a cewa busa wato rai da kuma rubutu da ake yi a wata hulun ne ba bai fito ƙarara ba shi ne kawai abin da hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya yi ya faɗi wasu zangogi ne na abin da ke faruwa da ɗan adam amma bai ce wai dole sai an samu kaza ne sannan za a samu rubutu ba bai faɗa ba wataƙila in an ƙara bibiyan hadisi za a ga wannan abin da nake faɗa shi ya faɗa wannan ba amma shi hadisin Hudhayfa ibn Asid shi ne ya faɗi yaushe za a yi taswiri amma hadisin Abdullahi dan Mas'ud shi bai faɗa ba shi ne kawai cewa yayi akwai zango kaza akwai zango kaza akwai zango kaza akwai zango kaza amma wajen jeren giyar maganar nasa sai ya jinkitar da maganar rubutu akwai kuma dalilin da aka jinkita din wanda wannan insha Allah idan muka zo karatu na gaba shine za mu fayyace maganganun malamai akan wannan masalar insha Allah a biya mu katu na gaba a ya guri akwai magana maganganu da yawa ba sai mu fara ko mu maganganu suna da yawa idan mun katse maganar baki da mun fara insha Allah awa daya na tabbatar mutum tun ba ishe mu mu karasa wannan magana wannan hadisi iskal da ke ce wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya daga cikin hadisi mai wahalan ganewa kawai da sakanta 40 nawiya kusa da ba wannan hadisi 40 na 40 nawiya ba na ɗan makaranta ne ba asalin shi annabi bai mai makaranta ba albarka sai ubangiji ya yi wannan tafi yanzu ba da karanta mu ɗan makaranta suna hada cewa amma wannan tafi an yi ma malamai shi yayi ne dan abu da kana malami dalibi ilimi wata kila a samu wata doka da baka santa ba to inda ka rubuta wannan hadisi guda 40 akwai ƙarin guda 10 na da Ibnu Zubair kawo guda 50 ka haddace to insha Allah babu wani dokan musulunci da zai kubuce maka a cikin wannan hadisi din shi saboda wannan ya gaya maka ya baka wannan hadisi din ba wai kuma mun kaga alhamdulillah mun kaga yara ma ake haddacewa ba na albe ba ne malami aka ce dama shi yayi ba jawamiul kalim ne saboda haka hadisin jami'a daga cikin hadisi mai iskalin gaske ai wanda yake da wato sarkakiya da sai an tsaya an bi a hankali saboda a warware shi insha Allah muka zo karatu daga ba za mu fara warwarewa abinda muka karanta dai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.